Kogan da suka sace matafiyan nan a jahar Kaduna suka sako mutum biyar. Al'umar unguwar Lami da Kristant na ci gaba da nuna farin ciki kan abin da suka ce samaman da hukumar NDLEA ta kai wani gidan cin abinci da ke unguwar na ƴan rawa Solo, wani mataki ne da hukumar ta ɗauka na share musu hawaye. Iyalai da kuma ƴan uwan alramman nan na unguwar Dabai da ajiya suka yi zargin ƴan bijilanta sun hallaka musu mahaifi sun bayyana cewa babbar maganar kawai da za su fuskanta mahukunta su bi musu haƙinsu. Wani alƙali ya raba auren wani mutum da matarsa wanda bincike ya gano cewa wannan mata ba jika ce a wajen shi ango ka shaƙan shi. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Abubakar Haruna Galadanci ne yake muku sallama ta cikin wani sabon shirin na ƙwaryar ƙira wanda masu iya magana kan ce mai komai da akwai. Shirin na wannan rana zai faro ne daga hukumar zaɓe ta ƙasa, wato dai a yammacin yau dai hukumar ke kwarma ta cewa zuwa yanzu dai sama da mutum miliyan 7 ne 'yan Najeriya da suka fara yin rijistar zaɓe ta yanar gizo-gizo wanda hukumar ta ba da dama a wannan shekara. To amma dai abin takaici ba su kai ga ƙarasawa ba. Hukumar zaɓen dai da ta zo da wannan tsari tun a bara ta bayyana cewa wani yanayi ne da ta zo da shi domin dai samar wa da 'yan Najeriya sauƙi, wanda da zarar ka yi rijistar zaɓen a shafin yanar gizo na hukumar iyakaci kawai za ka je santa ne domin dai ƙarasa cikin wasu 'yan bayanai da ba su wuce na minti 2 zuwa 3 ba kana a baka a baka. Hukumar dai ta ci gaba da cewa akalla mutum miliyan 10,487,972 ne 'yan Najeriya suka yi rijistar katin zaben ta yanar gizo, wanda kuma a wannan adadi kimanin mutum miliyan 7 har yanzu ba su kai ga kammalawa ba, wanda kuma hakan ba komai ke nunawa ba illa barazanar rasa katin gaba daya. Matakar mutum bai je cibiyar hukumar an ƙara sa masa ba. Batun sha'anin rijistar zaɓe ko kuma gyara wani lamari ne da musamman a nan Kano ke tafiya da ƙorafe-ƙorafe marasa adadi, domin ko dai ko da a makonnin baya da yawa daga al'ummar Kano sun yi kukan cewa a duk lokacin da ka je cibiyar hukumar ma ta ƙananun hukumomi domin a yi maka rijistar sai an nemi da ka ba da ɗan wani abu. Zarge-zargen da hukumar ke cewa ita dai a iya saninta duk ma'aikacin da ta ɗauka tana biyan su haƙinsa, a don haka ne ma babu wani dalili da wani ma'aikaci zai nemi ko da ƙarfan fana daga hannun wanda za a yi wa rijistar. Wanda kuma hukumar ta ce ta bakin shugaban hukumar wanda duk aka samu ya nemi kuɗi a ma'aikatan, to da a yi gaggawar miƙa rahoton sunansa zuwa hukumar domin dai ɗaukan matakin da ya dace a cewarsu. To da wannan kuma bari mu je ga batun yadda kamammin matafiyan nan da 'yan bindiga suka sace sama da watanni 4 da suka gabata a can jihar Kaduna sanda suke kan hanyar ta dawowa jihar daga birnin tarayya Abuja, bayan da suka sa wa titin jirgin ƙasan bam ya karye suka kuma kwashi na kwasa mutum biyar dai a yau Talata. Rahotanni sun tabbatar da cewa sun sake kubuta daga hannun waɗancan 'yan bindiga. Malam Tukur Mamu, mamallakin jaridar nan ta Desert Herald, wanda kuma shi ne ya tabbatar da lamarin ga filin ƙwaryar ƙira, ya bayyana na cewa mutum biyar ɗin da suka shaƙi iskar 'yanci sun haɗa da Mustapha Imam, wanda farfesa ne a jami'ar Usman Dan Fodio da ke jihar Sokoto, sai kuma Aqib Lawali, da kuma Abubakar Rafa'i, sai kuma Muktar Shaibu da kuma Sidi Sharif. Dukkaninsu sun kubuto daga hannun waɗancan 'yan bindiga. Malam Tukur Mamu ya kuma bayyana cewa baya ga fito da su har ofishinsa suka je domin yi masa godiya biyo bayan ƙoƙarin da ya yi wajen ganin cewa sun kubuta daga hannun waɗancan 'yan ƙungiyar Boko Haram da suka ambata kansu cewa su ne suka karya diga jirgin gami kuma da sace su. A kwanakin baya ne dai Malam Tukur Mamu ya janye daga yarjejeniyar sasancin da ya shiga tsakanin gwamnatin tarayya da kuma 'yan ƙungiyar ta Boko Haram biyo bayan abin da ya kukan cewa an yi masa barazana a rayuwarsa. To sai dai Malam Tukur Mamu a wannan karan da ya bayyana cewa a lokacin da ya shiga waccan yarjejeniya ya samu nasarar tseratar da mutum 34 daga cikin waɗanda aka kama aka kuma taskace a wancan jiji.
Su gwamnati al'amarin babu goyon baya daga wajensu, sannan kuma kasa ne wanda ma gaskiya yana wahala ma a ce an ga irin sadaukarwa da mutane kalilan suke wajen kawo irin wannan maslaha. To duk wani yunkuri da mutum zai yi a matsayinka ko kai daya wanda kai ba gwamnati ba ne, mutukar babu support din gwamnati, mutukar kuma kai da kanka ma da kake yi ana gani ka zama wani barazana ne na nuna gazawan gwamnati, ko kuma ana neman ka da sharri. To gaskiya al'amarin yana da wahala duk inda ka so ka taimaka. maka. So shi yasa gaskiya wannan nasara da aka samu na biyu wanda duniya sun riga sun sani babu hannun gwamnati a ciki ni ne na sadaukar da rai da mutunci na da komai aka samu wannan nasaran to gaskiya nayi na karshe don saboda rashin goyon baya da kuma barazana daga su kansu hukumomi da matsaloli da yawa wanda ci gaba da wannan duk yadda ka so ka taimaka gaskiya zai yi wahala a irin ƙasa na Najeriya da kuma yadda waɗanda ba su ɗauki aikinsu da mahimmanci ba yadda waɗanda a zahiri sun gaza wajen aikinsu su ka zama musu wani barazana ne a abin nan so kuma kusa ne wanda kaga duk abin da ya kasance da kai ko da ma al'amari ne na salwantar da rai ko wani abu iyaka watakila a yi press statement a ce watakila Allah ya ji kan shi in ya wuce haka shi kenan su kansu sojojin ƙananan da suke ta fama da wannan ta'addanci a cikin jeji iyaka ko ranka ka kashe iyaka a ɗauki 40,000 ko 30,000 gaba iyalanka a ce wannan shine na gudun mutum da pension da gratuity sai lokacin da ya fito ko irin halin da muke ciki a irin wannan kasan babu dama mutane su sadaukar da ransu babu dama mutane don kishi su ce za su yi abin da ya kamata su yi a kasan su don su ba da gudunmawa wajen kawo karshen wannan al'amari tunda babu wani abin nan daga wajen gwamnati ko kadan babu encouragement sai dai ma watakila a bika da wasu sharruka da wasu abubuwan da bai dacewa
ya zuwa yanzu dai bayanai sun tabbatar da cewa dan tsohon gwamnati Kano Idris Garba da matarsa da kuma ƴaƴansa na ɗaya daga cikin waɗanda har yanzu ke hannun ƴan ƙungiyar ta Boko Haram da suke tsare da su a cikin jejin wanda a ƴan kwanakin da suka gabata aka rawaito yadda suke musu bidiyo gami kuma da tsatsala musu durina babu ji ba gani
Wallahi shugaban ni kutuna Rabbana yayyuku Rabbana yayyumu Garagamar mahanku Jammu kuke bunku miki Shin ina za ku damu Ku tausaya mana hakana Allah ba za ya bar kowa ba Allah ba azalumu kowa ba
Daga jihar Kaduna kuma bari mu leka jihar Zamfara inda wata babbar kotun shari'ar musulunci dake karamar hukumar Tsafe ta warware wani aure da aka shekara 23 ana zama da wani mutum mai suna Alhaji Musa Tsafe da matarsa wanda bincike ya gano cewa ta bakin ƴan hizban garin cewa wannan mata tasa ai ji kasace Rundunar Hizba ta karamar hukumar ta Tsafe ta bayyana cewa Alhaji Musa Tsafe da kuma matar tasa Hajiya Wasila Isa binciken da suka yi bayan korafe-korafen da aka kai musu ta karkashin kasa sun gano cewa jikarsa ce a dan haka ne ma dai a cewar su babu batun aure a tsakani dogaro da kadimi littafin Allah da kuma littattafan manya-manyan malamai magada annabawa Duk da yake da yake manin watanni 8 kenan tun bayan da hukumar ta Hizba ta jihar ta kwarma ta wannan al'amari cewar wannan mutum na zaman aure ne da jikarsa to amma dai tun wancan lokaci yaki ya sauta ita ma kuma bata nuna alama tana so ya sake ta ba auren da ya samu ta gomashi har da ƴaƴa 8 ringis biyar mata guda 3 maza A lokacin da yake karanta hukuncin mai shari'a Malam Bashir Mahe ya bayyana cewa bayan sauraron kowane bangare wato dai masarautar karamar hukumar ta Tsafe masu ƙara da kuma waɗanda ake ƙarar magidancin da matarsa mai ƴaƴa 8 waɗanda suka shafe shekaru 23 tare da ƴaƴan nasu guda 8 kotun dai ta gano cewa zaman auren haramtacce ne matar tasa binciken da ya tabbatar da cewa jikarsa ce a dan haka ne ma dai karkashin shari'ar musulunci wannan aure haramtacce ne lauyan hukumar Hizban Barista Muhammad Sani ya bayyana cewa sun gamsu kwarai da gaske da wannan hukunci da kotun ta yi a wannan ƙara da masarauta iyayen gari suka shigar akan waɗannan ma'aurata da suka shafe shekaru 23 suna zaman aure wanda a ƙarshe dai da aka gano haramtacce ne kamar yadda shari'ar addinin musulunci ta tabbatar wanda a wancan lokaci dai har sai da mai shari'a ya yi umarnin da a kama ita Wasila Isa tun farkon shari'ar watanni 7 da suka gabata da ya yi umarnin da ta koma gidan iyayenta ta zauna ta bar gidan mijin fitowa daga kotun koke da wuya ta sake komawa gidan mijin wanda a ce wata bata ga dalilin da za a raba ta da mijinta ba to Allah ya kyauta domin kwa ida ma dai masu iya magana kan ce Allah shi kadai ya san karatun bebe mai sauraro kada dai a sha'afa a dakace mu Adalla barkanmu da dawowa. A yammacin yau ne muka karɓi bakuncin wasu abokan aiki daga gidan rediyon Shimo FM da ke birnin Jalingon jihar Taraba, wanda suka kawo ziyarar girmamawa ga Premier Radio har ma dai da yaba irin yadda ayyuka ke tafiya. Muhammad Usamatu Suleiman, da ke zaman shugaban sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon, ya bayyana cewa sun gamsu kwarai da gaske da irin tsarin aikin da ake a Premier Radio. Domin kuwa yadda ake gudanar da shirye-shirye ko a can birnin Jalingon jihar Taraba, albarka ta kau.
Ma'aikaci a gidan rediyon Shimo FM station Jalingo da ke jihar Taraba.
An sha hanya.
Alhamdulillah, gaskiya an sha hanya.
Allah da ikon sa ga ka a Premier Radio. Misali ya kaga Premier Radio.
To alhamdulillah, gaskiya idan muna maganar media organization ko kuma kafafan yada labarai, gaskiya dai yadda na zo na kalli Premier Radio, kusan zan iya cewar kamar an kwaikwayi wani salo wadda manya-manyan gidajen rediyoyi da talabijin da sauran makamantan irin wayannan wadda suke sauran kasashen da suka ci gaba sosai, kusan dukan kusan kayan aiki ma da suke amfani da shi ko in ce kuke amfani da shi
hadda in Jalingo
gaskiya alhamdulillah haka ne, amma kuma gaskiya akwai kyawawan harkar, akwai bambance-bambance sosai yanda ya kamata. Kusan abubuwa ne wadda tunda an riga an ci gaba, to kaga ba zai yiwu ka dauko abin da an daina amfani da shi shekara da shekaru ba, ka zo ka ce zaka sa shi a gaba, dole zaka sha wahala aiki. To amma gaskiya na zo na kalli Premier Radio, abin da sai godiya sosai yanda ya kamata, kuma bisa alamu duk da dai kusan mun riga mun san su waye a wurin. To amma dai gaskiya an hada dai mutanen da ya kamata a ce kwalliya ta biya kudin sabulu yanda ya kamata gaskiya.
Gaskiya dai kam. Misali idan muka kalli kusan abinda a iya cewa ya fi nisa a duniya yanzu sune kafafan sada zumunta.
Kafafan sada zumunta.
Ya kake bibiyar ayyukan Premier?
Yanzu dai misali kaga kamar a jihar Kano. Kusan za mu dauka kamar irin su Freedom Radio Kano, Express Radio Kano, da Premier da sauran dai makamantan irin wannan. To yanayin streaming ko yan streaming nasu na Facebook, idan ka dauka za ka san cewar gaskiya akwai bambance-bambance, musamman akwai sun tara masana da kuma kokarin yadda za su ringa isar da sako daidai yanda ya kamata a irin wayannan abubuwan. So gaskiya dai musamman ga labarai, kai tsaye za ka kalli labarai, duk wasu manya-manyan
muhimman
kuma kana kallon TV dan ba shi da bambanci da TV. So wannan gaskiya dai kusan ni kaina akwai wasu ilimi da na tara wanda zan tafi da shi gidanmu domin ganin mun kwafin wani abu, wata kwafin idea, ilimi wanda zamu je mu amfani da shi gaskiya.
Gaskiya to a ƙarshe misali me fatan ka ga Premier Radio?
Alhamdulillah, gaskiya fatana ga Premier Radio kamar yanda suka fito da tsare-tsare ko suke kan tsare-tsare na wayar da kan al'umma, na isar da sako izuwa ga al'umma wadda dama kuma nauyi ne a wuyansu. So fatana da su Ubangiji Allah ya musu jagora, sannan kuma idan da dama Ubangiji Allah ya kai su har izuwa lokacin da za su ma su fito da wasu al'amura wadda zai kai su izuwa ga sun samu mallakin TV na Premier Radio, shi ma wannan ya kamata a ce an fito da shi, kuma Ubangiji Allah ya musu jagoranci ya kuma ƙara musu ƙaimi wajen tsage gaskiya da isar da ita izuwa ga kunnuwan mutanen da suke da buƙatar a isar musu da wannan abubuwa.
To muna godiya sosai sosai, kuma da fatan Allah ya maida kai.
To masha Allah, alhamdulillah, galadanci, ina godiya sosai.
Muhammad Usamatu Suleiman kenan. Muhammad Usamatu Suleiman Durbunde, da ke zaman shugaban sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Shimo da ke birnin Jalingon jihar Taraba. To anan kuma wata babbar kotun tarayya ce da ke nan Kano ta aike da wani mutum dan shekaru 41 gidan ajiya da gyaran hali mai suna Innocent Opara, da kotun dai ta same shi da ta'ammali da muggan kwayoyi, har ma dai a cikin kwayoyin akwai waɗanda aka samu ma sun mutu tuntuni, amma dai har ya zuwa yanzu dai wannan inyamuri ke ci gaba da sayarwa da mutane. Kotun dai ta tuhume shi ne da laifin sai da wasu magunguna da suka haɗa da kwayoyin chloroquine da kuma quinine sulfate a unguwar Sabon Gari da ke nan Kano. A lokacin kuma da aka kai shi gaban kotun, ya gazayyo kotun gamsasshen bayanin dalilin da ya sanya shi haka. Kotun ta ce dai bisa sakamakon da aka gabatar mata ta gano cewa kwayoyin da shi wannan mutum ke sayarwa ba karamin hadari suke da shi ga lafiyar dan adam ba, wanda a ƙarshe dai kotun ta aike da shi gidan ajiya da gyaran hali na shekaru 6 tare kuma da biyan diyan naira miliyan 3. Har wa yau kuma kayayyakin da aka kama kotun ta yi umarni da ajiya kone su domin dai tserar da lafiyar dan adam. To ai da ma wanda duk bai jibar ba ya juhu. Daga unguwar Lami da Crescent kuwa da ke yankin karamar hukumar Nasarawa a nan Kano, al'ummar unguwar ne yake ci gaba da nuna farin cikin su biyo bayan abin da suka ce hukumar nan da ke yaki da masu sha da kuma fataucin miyagun kwayoyi ta kasa, wato NDLEA, ta yi musu haji da umara biyo bayan yadda ta garkame gidan abincin nan na uwa ba kwaba da ke unguwar ta Lami da Crescent, da suka ce kasancewar wannan gidan abinci mallakin wani kwamishina na neman tada rayuwar unguwar ma baki daya. A jiya dai mai sauraro mun fara kawo maka yadda hukumar ta NDLEA ta kai samame wancan gidan abinci har ma dai ta kame katti mada kakare mutum 51 maza da mata in rawar solo, ga ma dai abin da wasu suke cewa.
Kama ma akai NDLEA a Lami da Krista Sky Restaurants, wallahi mun je birthday din wata kawata ne.
Yauwa, to dai abin da ya faru ni an dauko ni zan musu aikin birthday da ke ni MC ne. Na je wajen aikin ba ma riyan fara aikin mai birthday din ya zo ya kawo min cika zan fara aiki kawai sai Allah ya kawo NDLEA. Sa aka ce kowa ya tsaya kan wanda ya gurza za su caja masu laifi su kawo masu za su kara marasa laifi. To kuma ka samu dai kayan shaya-shaya a cikin gidan kwalaban kayan shaya-shaya da tabar wuyi. Sai aka kwaso mu gaba ki daya ka taho da mun zuwa nan gurin.
Shi ma dai kwamandan hukumar ta NDLEA a nan Kano ya bayyana cewa korafe-korafe ne da suka yi yawa ya sanya su kai samame wancan gida, wanda kuma batun wancan gidan abinci a rafe yake har zuwa yanzu gam har lokacin da za su kammala bincike na kotu su kai su kotu. Dandazon samari manya da yara kenan a daidai wannan gini da ke daura da gidan marigayi Sheikh Nasir Kabara, wanda tun a daren jiya gwamnatin Kano ta fara rushe wannan gini da aka bayyana cewa wai ai an yi ginin ne ba bisa ka'ida ba. Filin kwariyar kira dai tun a daren jiya ya ziyarci wannan waje a lokacin da ake rushe wannan gini, inda ya gano jami'an hukumar Karota da 'yan sanda da dai sauran hukumomin tsaro har ma dai da motocin rushe gini sun kewaye wancan waje, a inda bayan da suka fara zungurarsa ƙarƙashin jagorancin manajan darakta na hukumar ta Karota Baffa Babba Dan Agundi, daga ƙarshe kuma aka ci gaba da rushewa. To sai dai wani abu da filin kwariyar kira ya lura da shi shine fara rushe wancan waje ke da wuya kuwa mutanen gari suka daka wa ilahirin kayayyakin da ke wannan waje wawa da suka hadar da rodi buhunan siminti ka mai sauraro karuwar lahima har da injinan janareto. Haka dai har kusan karfe 2 dare mutanen gari na tawa wasar kayayyakin da suka tarar a gurin, har ma dai wasu daga cikin waɗanda suka shaida faruwar lamarin ke cewa
yanzu nan muna daidai masallacin juma'a kafin mu je sahar kenan.
Me idan kai gani ma
wallahi dai to nazo naga abubuwa waɗanda suke sun bani mamaki, saboda ga guri an gina shi da dukiya mai yawa amma kuma gashi an zo an rushe wajen. Mutane na gari sai ɗiban kayayyaki suke yi ga kaya na miliyoyin kuɗi wanda ma ba a san da su a gurin ba,
kamar da me kaga ana ɗiba.
To naga dai ana ɗiban siminti ga rodi ga generator ma naga an fita da ya kai wajen 5, saboda haka gashi da katakwaye da ledoji da siminti kuma naji yaran suna cewa ma siminti ya kai ya fi 1000 a ciki. To saboda haka gashi dai ana ta hada-hada kai ka ce ma rana ce yanzu.
Muna bakin masallacin Juma'a wannan guri da aka ginin nan da mutane dama suna ta maganganu a kansa cewa mutane ana sallah an zo an tashi gurin ko mutane suna neman abinci ko iya wani suke zuwa ran Juma'a nan suke dan samun abubuwa ya isa alakinsu ya wani abu. To yau gashi al'umma Annabi kiriki da sauran dare sosai mutane suna ɗiba kayayyaki sinan da
kamar me da me kaga ana ɗiba.
Naga siminti, naga katako, naga waya, naga ledoji, naga inji, mutane suna nafsa kuma wa'ansu ma suna wanda suka kora kamar ma kayan su ne su suke ma ni magana akan kayan gashi nan sinan sinan masu kansu masu abun hansu ya lalaba suke suke san mutane tanzani suke kuma wannan yana maka cewa lalle mutane an kai su bango a cikin birni wanda da kowa wannan samarin za su zama hukuma matsala nan gaba ko za su yi al'umma matsala domin zama mutane haka ba sa aikin ko masu karfafa suke karfin su tasowa suke zai zama matsala ga al'umma nan gaba.
Daga bisani dai filin ƙwaryar kira ya tattauna da shugaban hukumar ta Karota Baffa Babba Dan Agundi da yace hakan ya zama dole ne domin kuwa gwamnan Kano ne Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba da umarnin bayan da bincike ya gano cewa fili dai mallakin masarautar Kano ne kuma babu wani izini wai da aka bayar domin wancan gini da mai sauraro ya zuwa yanzu ma fa an gama DBC an ɗora shaguna sama da 40 har ma an ɗora bene
bisa umarnin mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje an yi ne sakamakon gani da ya ana wannan aiki ranar sallah da ya je gidan Shattima kuma ya bincika ya ji waye yake wannan aiki a fili kuma wanda yake na Emir Council ne mai martaba sarki ya sanar da gwamna shi ma yana cike da mamakin wannan aiki da ake yi wanda aka yi ta ƙaryar cewar ana yin wannan aiki bisa umarnin mai girma gwamna ne kuma cikin mutuntawa da girmamawa ta Emirate Council da gwamnatin jihar Kano suka kaddara su ma haka din ne duka da gwamnatin jihar Kano da Emirate Council wannan yana zaton aikin wannan ne yake wannan yana zaton wannan ne yake yin aiki to bayan haɗuwar mai martaba sarki da mai girma gwamna suka tabbatar da duka ba wanda yake da masaniya a cikin wannan abin da ake yi wasu ne dai suka yi gaman kansu da haɗin guwar waɗanda suke watakila ta wata hanya aka gudanar da wannan aiki don haka mai girma gwamna ya umarnin a ruguje wannan guri saboda na farko babu izinin waɗanda suke da fili shine Emirate Council kuma mai girma gwamna ya yi umarnin a yi kange wannan guri a gyara shi wannan bangare da aka yi gini dama guri ne na wasan yara ya yi umarnin a saka kayan alati na wasan yara da suke wasanni a wannan guri wanda yara na cikin gari za su samu gurin da za su gudanar da wasanninsu na ɗaya kenan na biyu kuma a killace gurin da ake zikiri na gidan Kadiriyya shi ma za a kewaye shi a gyara shi a inganta shi a sa fitilu don haka insha Allah wannan aiki za a yi shi kai tsaye cikin gangamin lokaci da yardar Ubangiji bisa umarnin da mai girma gwamna ya bamu.
Baffa Babba Dan Agundi manajan darakta na hukumar ta Karota wanda kuma har wa yau ke zaman shugaban kwamitin rushe gine-ginen da aka ce wai an yi su ne ba bisa ka'ida ba ya bayyana cewa jita-jita ce kawai da ake yadawa a gari cewa wai gwamnatin Kano ta ba wa masarautar Kano izinin yin wannan gini a don haka ne ma dai dole ne su hau mota su kuma tunkuyi ginin alaba shi ya je kasawar kuma shugaban kwamitin rushe gine-ginen da aka yi su ba bisa ka'ida ba na jihar Kano Baffa Babba Dan Agundi to mai sauraro sai dai babban abin tambayan anan shine ina wannan hukuma take a lokacin da aka yi cinikin wannan fili dake kan kwana kuma kan babbar hanya ba a loko ba ina jami'an wannan hukuma suke a lokacin da aka fara tona wannan waje sama da kwanaki 60 da suka gabata har ya zuwa yanzu dai an kai ga munzalin dore bene a wannan waje kazalika sha'ani fa na ƙasa a jihar Kano mai sauraro na san kai kanka zaka iya zame mun hujja cewar ba a yi lokacin da ƙasa ta sake daraja ba musamman irin wannan ƙarni kuma wannan waje na cikin karamar hukumar ƙwaryar birnin Kano da kewaye ina ƴan ƙasa na karamar hukumar ta birnin Kano kazalika ina gwamnatin karamar hukuma ko kuma ta jaha ko kuma hukumomi daban-daban dake da alakar aiki ta kudda-kudda sha'anin filaye mai sauraro ka bi mu bashi zuwa shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu su kuwa iyalan alaramman nan da ke unguwar Dabaya nan Kano da ajiya mai sauraro suka yi kukan cewa ƴan ƙungiyar bijilanti sun hallaka musu mahaifi sun bayyana cewa har ya zuwa yanzu dai suna kan bakansu cewa babban abin da za su fahimta shine mahukunta da su bi musu haƙinsu
sunana Abdulsamad Musa Lawa ni ne babban ɗansa shi marigayi Malam Musa wai labarin me kuka ji ya faru ni ba na garin nan ina riman gado aka min waya na tafi aiki ake ce mu in zo gashi an ga ana dukan bawan mu ofishin an bujilanti wai ana cewa an ganshi da jariri a hannu kuma wannan zance da aka faɗa ƙarya ne saboda mu taba ganin haka ba ko mu taba jin labarin haka ba to amma mu abin da muke so hukuma ta bi mana haƙƙin mu dan ba za mu haƙura ba fi sabila kuma zancen ɓata mai suna da ake shi ma wannan ba za mu yarda da shi ba saboda bai taba aikata haka ba kuma ba mu taba ji ko a bakin wanda suka yi kuruciya da shi na shekarun baya ba don haka ba za mu haƙura ba hukuma ta bi mana haƙƙin mu
su waɗancan ƴan bijilanti misali ya zuwa yanzu suna ina
wasu an ce an kama su wasu kuma ba a gansu ba kuma ana nan hukuma tana ta kokari akan lalle sai ta lalabo su
amma ku yanzu me kuke so ai
a daukan mana mataki akan abin da suke mana daidai abin da suke mana mu ma a yi musu abin da suke mana
ajiya dai mai sauraro ka ji yadda muka kama ka yunkurin da muka yi domin jin ta bakin commander yan vigilantin na unguwar to sai dai hakar mu ta gaza cin maruwa domin kuwa ta a yau mun neme shi a waya kazalika sakonnin karta kwanan ma da muka aika masa har ya zuwa yanzu babu amsa to sai dai daga bisani idan ya bara za ku ji mu shi ma da nasa martanin kuma da hakan ne muke karkare shirin na wannan lokaci a madadin daukacin wakilan mu da kuka ji muryoyin su musamman ma dai Ibrahim Aminu Rimin Kebe Afiya Haruna da kuma Khadija Ahmad Ismail Kabir Garba Haruna Sheka shine shugaban shirin Abubakar Haruna Galadinci da na shirye shirin kuma na gabatar nake mana fatan saduwar alkhairi.